Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Lahadi 26 ga watan Fabrairu, wato kwana guda bayan fara babban zaben Najeriya. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo maku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An samu jinkiri sosai jiya Asabar a wasu rumfunan zabe a zaben shugaban kasar Najeriya, wanda bai hana dimbin masu kada ƙuri'a da ke fatan sake zabe ba su fito. Bayan shafe shekaru huɗu ana fama da tashe-tashen hankula da walhalu a ƙarƙashin shugaban ƙasa mai barin gado Muhammadu Buhari ba. Ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka na fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabas na masu tsauraran ra'ayi, annobar sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa, rikici tsakanin makiyaya da manoma, da ƙarancin kuɗi da man fetur da wutar lantarki, da kuma cin hanci da rashawa da talauci. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Reuters a wurare daban-daban a faɗin ƙasar sun ga wasu hotuna ranar zaɓe masu cike da ruɗani, inda aka rufe wasu rumfunan zaɓe a lokacin da aka tsara da misalin ƙarfe 2:30 na rana agogon ƙasar, yayin da wasu ba su buɗe ba. Zan jira a nan don kaɗa ƙuri'a, idan ba zan yi zaɓe ba ta yaya abubuwa za su canza, in ji Halima Sharif, ɗan shekaru 23 da haihuwa, wadda ba buɗe rumfar zaɓenta a birnin Kano na arewacin Najeriya ba har zuwa lokacin rufewa. Jiya Asabar wani minista a ƙasar Turkiya ya faɗa cewa ƙasar ta kama mutane 184 da ake zargi da hannu a rugujewar gine-gine a girgizar ƙasar da aka yi a wannan watan. Kuma bincike na ci gaba da faɗaɗa, yayin da suka fusata kan abin da mutane da yawa ke gani a matsayin ha'inci a tsarin ayyukan gini. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar, wadda ita ce mafi ƙarfi da ta faru a daren ranar 6 ga watan Fabrairu, ya kai 44,128 a Turkiyya. Idan aka haɗa adadin mace-macen a Turkiyya da makwabciyarta Siriya zuwa sama da 50,000, fiye da gine-gine 160,000 da ke ɗauke da gidaje 520,000 ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a Turkiyya sakamakon bala'in mafi muni a tarihin ƙasar. Hukumomi a ƙasar kamar sun ce aƙalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin Kamaru. 'Yan wasa 9 da suka fafata a gasar tseren a garin Buwaya sun ji rauni tare da 'yan kallo 10 ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru 50 da kafuwa, inda sama da 'yan wasa 550 daga ƙasashe 13 suka halarta. Gasar dai ba ta wuce minti 30 ba a lokacin da fashewar ta afku a jiya Asabar, inda 'yan tsayar da 'yan kallo suka arce. Ƙasar kamar dai na fama da faɗace-faɗace tun bayan da 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi suka kaddamar da tawaye a shekara ta 2017 da nufin ɓallewa daga yankin da mafi rinjayen ƙasar masu amfani da harshen Faransanci suka mamaye, da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da Ingilishi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da 70 tare da raunata wasu da dama, tare da yin garkuwa da mutane 5 a wani harin kwantan ɓauna da aka kai kan ayarin motocin soja a arewacin Burkina Faso. Sanarwar wadda kamfanin dillancin labarai na Amaq ya wallafa a ranar Juma'a ta ce an kai harin kan ayarin motocin da ke ƙoƙarin shiga yankunan da ke ƙarƙashin ikonta a kusa da Duwa a lardin Odalan na Sahel, inda suka kwace makamai tare da fatattakar sojojin da suka ja da baya zuwa cikin hamada. Hotunan da kungiyar ta fitar sun nuna gawarwakin mutane 54 sanye da kakin soja a kwance a cikin datti da jini, da kuma bindigogi sama da 50 da aka kwace, da kuma hotunan sojoji 5 da ta ce an kama su a matsayin fursunoni. Darajar kuɗin riyal na ƙasar Iran ya yi ƙasa sosai idan aka kwatanta da dalar Amurka a jiya Asabar. duk da matakan da babban bankin kasar ya dauka na rage bukatar kudaden kasashen waje daga masu ajiyar kudi da ke nuna damuwa game da hawan farashin kayayyaki da tattalin arzikin kasar. Farashin real ya kasance akan 1,575 a kasuwar bayan fage idan aka kwatanta da dalar Amurka wadda a ranar Juma'a take 1,540 kamar yadda shafin musayar kudaden waje na bombas.com ya rawaito. Gidan yanar gizon bazaar360.com kuma ya bayar da kimar a matsayin 1,575 yayin da hawa farashin kayayyakin na shekara-shekara ya wuce kashi 50 cikin 100. Iraniyawa sun yi ta kokarin kare daraja ajiyarsu ta hanyar siyan kudaden waje ko zinare.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tsunduma cikin harkokin rahotannin zabe da siyasar Najeriya. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara ya tuno mana baya game da yanayin zabe a Najeriya. Isa, gare ka.
Masana tarihin demokradiya da zabuka a Najeriya dai na jingina tushen siyasar Najeriya da kundin tsarin mulkin Turawan mallaka na 1946 wanda da shi ne aka yi zaben farko na 1959 da ya samar da gwamnatin kasa da kuma na larduna daban-daban. Zaben farko da Najeriya ta shirya da kanta dai shine na 1964. Sai dai tun lokacin aka fara samun zarge-zarge na makama gudun zaben da ya haifar da rigingimu. Ko bayan rikicin zargin magudin zaben kuma an sake samun matsaloli a lokuta mabambanta. Inji masanin tarihin siyasa kuma shugaban gidan tarihi na Arewa wato Arewa House Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
Kaga gwamnatin farko da na farko da ta gudanar da zabe aka samu rikici. Ba ƙara samu rikici ba sai da gwamnatin NPN ta ƙara gudanar da zabe a 1983. Ana gudanar da zabe sai aka ce a dama zaben da aka yi NPN ta ƙarfi amfani da ƙarfin gwamnati ta magudi ta cinye zabe ne kuma ta ci zabe. To ba ƙara kuma maganin zabe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa General Babangida ya zo hakan ga da mulki. Ya zo ya fito da ƙa'idoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zabe har dai ya zo aka yi zabe wanda ake kiran junta. Kafin da sakamakon zabe yarba mai gida shi ya soke wannan zabe wanda wannan zirgin zabe ya kawo rikici a cikin fadin kasar haka aka fa gwamnatin kwariya.
Zaben 1999 a Najeriya dai shine tushen wannan jamhuriya da muke ciki wadda take kwashe shekaru 24 a bana. Sai dai duk da dorewar demokradiyar a wannan zango mafi tsawo kuma Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ya ce akwai wasu abubuwan dubawa.
Shi ma zaben da aka yi in ka ga yadda aka tsara shi an yi tsara shi ne akan ana so kawai ga wanda ake so ci zabe sai aka mako jami'i guda uku kawai register da PDP da APP da kuma ED. Shi ma wannan ya jawo kuce-kuce da tashin hankali da tarzoma. Zabe na biyu da aka yi 2003 shi ma wannan zabe an yi gungun rikici domin ita ma shi ne zaɓe na farko da gwamnatin farar hula ta gudanar zaɓen. Sannan babban abin wanda ya jawo mutane da yawa shi ne zaɓe da aka yi ne 2011. Wannan zaɓen gaskiya ya jawo tashin hankali ba ƙanƙani ba cikin faɗin ƙasar nan. To sai na 2015 wanda mutane ma kowa ina cikin tashin hankali wanda har kasashen Turai suna ganin ai lokaci da Najeriya za ta tarwatse gaba ki daya amma Allah shi kira musa ya taimake mu muka fita cikin wannan kangin nan.
Rikicin sanar da sakamakon zaben shekarar 2011 dai na cikin abubuwa mafi muni ga demokradiyyar Najeriya. Kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Dr. Shu'aibu Muhammad ya ce rashin ilimin siyasa ne ya sabbaba wannan rikici na shekarar 2011.
Tarihin demokradiyya za a ce tana jikin jari hujja ne kuma sai ta zo mu a Afirka sai zamanto cewa mu ba zabe muke ba. Shi yasa ka gaske sa san rai yawanci kuma san ran yan siyasa shike kawo rikice-rikice da ake kaman na June 12 wanda kuma wannan sojoji ne suka kawo wannan rikicin. Sannan akwai rikicin da aka yi na 2011. Gaskiya yawanci abin da ya kawo rikicin su jam'iyyan 'yan adawa a lokacin ba su fahimci ma ya ake samun cin zabe ba. Akwai abin da muke cewa geographical spread. Farko sai an duba cewa a kowace jiha jihohi 36 sai ya zama to kana da kashi 2-3 ko ne kana da kashi 25 na korowan da aka kada.
Babu wani abin sha'awa a demokradiya bayan ta shigo Najeriya?
Akwai abin sha'awa kamar zaben 2015. Ai idan ka duba jam'iyyar da take kai ne aka kada. Wannan ya nuna cewa mutane za su iya samun abin da suka zaba.
Ko bayan daukar hankalin da soke zaben 12 ga watan Yuni na 1993 wanda aka ce MK Abiola ke kan gaba. Yadda 'yan Najeriya suka kada ƙuri'a a wancan lokaci ba tare da nuna bambanci na addini ko bangaranci ba na cikin abubuwan da Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ke ganin za su shiga kundin tarihin demokradiyyar wannan ƙasa.
A gaskiya wanda ya lura da abin da ya faru shekaru 30 kenan da suka wuce zuwa yau ina kallon abu guda biyu, wato gungun talakawa da ake bi da su suke biyuwa sun ji a jikinsu. Shi yasa a shekaru 30 da suka wuce 1993 duk da sun kwarari shekaru kusan 8 na mulkin dan arewa suka ce ba za su yi dan arewan ba, suka zabe Abiola, Allah ya ji kai da rahama. A lokacin nan ba wai wani maganan wai dan tikitin Abiola da shi da kinge musulmi da musulmi bane, koduwa suka yi a hannun sojan lokacin nan. Kai iski Abiola ya sama-sama da ya sama ya naka dan Kano da kasa a Kano.
Zaben bana na shekarar 2023 dai shine na 7 cikin jerin zabukan da aka yi a wannan jamhuriyar da ta faro tun daga 1999, kuma shine na farko da manyan jam'iyyu hudu, wato 2 daga kudancin Najeriya kuma 2 daga arewacin wannan kasa ke faman fafatawa da hatana masu hasashen wanda zai lashe zabe a wannan lokacin aka saka su a dimuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, to baba sai an fada ba, kowace jiha a Najeriya na fama da matsalar rashin tsaro. To sai dai fa akwai wasu jihohin da nasu matsalolin na tsaro sun kai inda suka kai. To ko me ake hasashe a irin waɗannan jihohi a wannan lokaci na zaɓuka a Najeriya? Ga wakilanmu.
Tsaro da kore tsoro na cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. Shi yasa wasu masana ke ganin ya zama wajibi mahukunta su samar da tsaro a lokacin gudanar da zaɓe da nufin baiwa al'umma damar zaɓo shugabanni. Jihar Kaduna na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro. Musamman ma dai a ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, birnin Gwari, Cikun Zangon, Katabkaura da Kajuru. Sai dai kuma masanin harkokin tsaro Manju Hayashin Komai Ritaya ya ce duk da irin matsalolin da ake gani akwai shirin da hukumar zabe ta yi.
Gaskiya ne akwai yankunan da suke fama da matsanancin rashin tsaro a jihar Kaduna, kuma mun ga yanda wayansu ƙauyukan an riga an tada su. To sai dai bayan an tada su wayansu suna sansanin yan gudun hijira, kuma an matsa musu da akwatinsu zuwa wannan wuri domin su yi zabe. Ita hukumar zabe har bata ayyana wani daga cikin irin wayannan wuraren a matsayin cewa zabe ba zai yiwu ba. Kenan suna da masaniya daga bangaren ma'aikatan tsaron cewa za a iya yin zabe.
Yankin birnin Gwarin jihar Kaduna dai ya sha fama da hararen 'yan bindiga da kone garuruwan da suka kawo matsalolin tsaro a baya. Sai dai kuma shugabannin yankin sun ce jama'a za su fito zabe. Inji shugaban kungiyar al'ummar birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai.
Tabbas ba hukunkwanto karamin hukumar birnin Gwari, tabbas tana fuskantar matsalan tsaro, kuma akwai kalubale musamman wajen gudanar da zabe a wa'innan yan ta'adda da ke aka fi sani da bandit na yan ta'adda da kuma abin da ya shafi harkan ansaru, wanda a wannan wurare musamman suna ainihin barazana. To amma duk da haka gaskiya al'ummar binnin Gwari da shauran masu ruwa da tsaki stakeholders insha Allah ana kokarin ga an yi iyakan bakin kokari.
Manjo Hayashin Komertaya ya ce akwai mafita.
Matukar al'umma a mafi yawan wurare suna nan kuma sun shirye yin zaben nan. To in sun fito sun yi zabe, muna gani jami'an tsaron nan sun shirye akan za a kiyaye zaben.
To ko ta yaya jami'an hukumar zabe za su kai kayayyakin zabe a yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro? Malam Ishaq Usman Kasai ya ce sun shirya wani tsari a yankin birnin Gwari.
Ana iyakan bakin kokari a ga yanda za a yi engagement na su a 'yan ta'adda.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A nan jihar Neja dai da wasu yankuna ke fama da matsalar ƴan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi tanadi da zai sa waɗanda matsalar rashin tsaron ta raba da gidajensu su iya kada ƙuri'arsu. Hukumar zaben dai ta ce akwai rumfunan zaɓe 10 daga cikin ƙananan hukumomi 3 da ba za ta gudanar da zaben ba a nan jihar Neja saboda wannan matsala ta rashin tsaron. Alhaji Ahmad Yushe'u Garki shine kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar Neja.
So akwai arrangement a yi tanajin za a kai sunan jihar da ke kusa da inda yake a ajiye musu akwatin zaɓe wajen su yi zaɓen su.
A nata gefen ba rundunar ƴan sanda ta jihar Neja ta buƙaci dukkanin ɓangarori na ƴan siyasa da su tabbatar sun ba da haɗin kai. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Neja CP Ogundili Oyedeji ya ce ƴan sanda da sauran gamayyar jami'an tsaro ba za su bari ƴan afasa kowa ya rasa ba su kawo masu cikas a lokacin wannan zaben ba. Suma dai ƴan siyasar na ci gaba da janyo hankalin jama'a musamman magoya baya ga tsohon gwamnan jihar Neja Dr. Ma'azu Babangida Aliyu daga ɓangaren jam'iyyar PDP mai adawa.
Alhamdulillah kuma insha Allah za a zaɓi nan lafiya. Kuma ina jin mutane sun riga sun ga alƙibla kuma jama'a za su zaɓi abin da suke so.
To shi ma dai ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Neja a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Alhaji Umar Muhammad Bago ga abin da yake cewa
muna kira cewa ai ba tashin hankali ba hamayya kowa ya bi ra'ayin shi ai zabe lafiya gare lafiya.
Ban zaɓe a Najeriya na shugaban ƙasa al'ummar ƙasar sun yi shiri tsaf to amma fa a wasu jihohin da suka yi fama da ƴan bindigan daji suna cikin alhini ne na abin da ka iya biyo baya a yayin da ake gudanar da wannan babban lamari. Hakan ya sanya na nemi jin ta bakin wasu daga cikinsu a nan jihar Zamfara na kuma sututta sunansu.
Daga magani ta cikin garin Gusolo Hogonna gaskiya mu ne yankin magani maganar gaskiya abubuwa sun taɓarɓare ga zaɓe ya zo amma dai komi ya ja ba yanzu haka hanyar mutum magana zuwa Guso ko yau an kashe wani bawan Allah kuma aikin nafi ɗin mutane. Zaɓe in dai shiryawa mun shirya amma dai muna ƙara roƙon ita gwamnatin jiha da ta tarayya da ta ƙara taimakon da jami'an tsaro musamman a wannan hanya ta magani kuma duk daga dukkan alamu ita kanta ƙasar da yanda shugabanni ke faɗi tun daga sama hannan jiha har local level za ka ga cewa su kansu jami'an tsaro kusan a ce a shirye sun tashi tsaye kuma suna nuna cewa su jajance domin ganin an yi zaɓen lahiya an waye lahiya.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu don jin irin ingantaccen shirin da suka yi don tabbatar da tsaron lafiya da kuma tabbatar da komai ya gudana cikin lumana a jihar baki ɗaya.
Alhamdulillah rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara ta shirya tsaf domin ganin cewa an samar da yanayi wanda zai sa a gudanar da wannan zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna nan muna aiki tukuru tare da sauran jami'an tsaro da dukkanin masu ruwa da tsaki.
Sanja Malafashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
Rashin tsaro ya jima yana gurgunta harkokin rayuwa a Najeriya kuma matsalar taƙi cinyewa duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya yankin gabacin jihar da ya kunshi ƙananan hukumomi 8 shine yafi fuskantar wannan matsala har dai ma a ce ƙananan hukumomin Isa, Sabon Birni da kuma Illela. Honorable Habibu Halilu Modaci dan majalisar jiha ne mai wakiltar ƙaramar hukumar mulki ta Isa.
Babu shakka akwai matsaloli kwarai da gaske ko da za a yi zaɓen nan ya a waɗannan yankuna to ba za a sami sakamako mai kyau ba because already mutane an riga an hirgitar da su wasu sun bar ƙasar wasu sun bar garuruwan nasu sun tafi neman mafaka.
Ita dai hukumar zaɓe ta ce ta shirya yin zaɓe a dukkan mazaɓu da ke cikin jihar sai dai jami'in hukumar mai kula da hulɗa da jama'a Muhammad Abani Takai na ganin cewa
to wannan dama ai abu ne wanda jami'an tsaro suna nan suna aiki haikan su ga an tabbatar da tsaro don yin zaɓe. Mu dai hukumar zaɓe duk shirin da muke na kowane rumfa ne a jihar Sokoto.
Ita kuma rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce tana kan shiri na ganin zaɓen ya gudana cikin zaman lafiya da kuma bin tsarin doka. Akan hakan ne ma babban sifiton ƴan sanda ya umarci kwamishinoninsa a dukkanin jihohin Najeriya da su kimtsa don fuskantar wannan aikin. Kwamishinan ƴan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel ya ce akan hakan ne jami'an sa ke shirye-shirye na fuskantar wannan ƙalubale.
To akan wannan ne yanzu muka tara su za mu tattauna da kuma gaya musu abubuwan da ya kamata su yi da kuma abubuwan da ya kamata su kiyaye domin akwai kyakkyawan tsaro a wannan aikin harkan wannan zabe da yake gaba gare mu.
Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto na ganin ba wai satar mutane ko kai hare-hare ga al'umma ne kawai a matsalar rashin tsaro ba da za ta iya mummunan tasiri ga zaben da
babban rashin tsaro yau duk bai fi ba rashin abinci. Babu kudin da mutane ke saya kuta yau mai mutanen da kullun safiya wasu sai sun auni kwano guda na gero ko kwano guda na masara ko kwano guda na shinkafa fi sabilillahi a cikin kauyuka kuma su adda yawa su ci abinci. Illa mun riga mun dauki wai rashin tsaro shine masu sace mutane kawai. To rashin tsaro kara shi an kai illa ya dauki wani sabon salo.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaishe ku, wani abu kuma da ke matukar tasiri a muhimmin lokaci irin haka na zabi shine tattalin arzikin kasa da kuma yadda yake shafar talaka. Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana rahoto kan wannan daga Abuja.
A yayin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taba gudanarwa a tarihin kasar. Akwai yiwuwar yunwa, talauci da matsanancin matsalar tattalin arziki da yawancin al'ummar kasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben. Duk kuwa da matakan da ake ganin an dauka wajen yakar dabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zabe, la'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023 sakamakon yanayin da aka shiga na karancin kuɗi a halin jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kada ƙuri'a. Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan.
Yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya ragewa babban zaɓe na Najeriya a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake domin babu hada-hadar kuɗaɗe tsakanin matalakawa su na cinikayya da aka saba nan da can a je ƙauyuka a saro kayan gona ko mutanen ƙauye su kawo gari a saida. Ya zama saboda wannan matsalar da aka rike kuɗi kuma kuɗi bai wadata ba bayan kuɗi bai wadata ba babu hada-hada na bankuna saboda ƙauyawa ba su da bankuna ba su da kuma asusun banki. To wannan abu ya komar da cinikayya baya. To kuma so da yawa a jajiburin zabe sati guda ko kuma kusan wata guda zaka ga ana a 'yan takarkaru da yawancin manya-manyan 'yan siyasa masu goyon bayan manyan 'yan takara suna fidda kuɗaɗen da dama suka ajiye da kuma manyan 'yan kasuwa da suke ganin za su kashe ma waɗansu a gwamnati kuɗi domin idan wannan ɗin ya hau gwamnati ya basu kwangila da sauran manyan abubuwa. To kaga yanzu shiru kake ji babu kuɗi babu walwala da mutane suke samu dama so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita a cikin al'umma. To a yanzu babu. To gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsit shiru dama ba a saba ba haka.
Najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zabe. To sai dai a wannan karan lamarin ya rincaɓe la'akari da yanda al'ummar kasar ke kokawa kan yanda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da dimbin kalubale ta kowane fanni na rayuwa ga kuma karancin sabbin takardun nairan da ake fama da shi a halin yanzu lamarin da ya haifar da koma baya a harkokin kasuwanci a fadin kasar. Da haka muka je ta bakin 'yan kasuwa a Najeriya ko yaya suke kallon zaben kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancin su.
Sunana Dalade Ibrahim ne dan kasuwa ne Pears nake. To yanayin hada-hadan kasuwanci gashi nan muna da hakuri yanda yake gudana dan kaman yanda yake a baya ba haka yake yanzu ba. Yanzu saboda babu cash din kin ganmu nan muna zanne sai dai kaman wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri zai zo ce da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana sun wannan zaman muke saboda ni kaina yanzu kuɗin da zan ci abinci ba ni da shi.
To ya hakan zai shafe yanayin zabe.
Kaman yanayin zabe mu abin da muke tunani zo kaman mutanen da za su zo daga nesa ina ganin kaman zai shafi abin saboda ba su san kuɗin ma da za su transport tunda yanzu mutun ya tashi zai tafi gida bai san kuɗin da zai transport yana gaya ma ya zanyin tafi gida so ya kake expecting kuma daga wurin da yake nesa ya biya ya zo kuma dan yayi zabe more especially kaman wasu wurin da suke zabe a cikin gari ne kuma suna zama a kauye.
Fa da hira Abubakar Isawa. So kin ga dai inda kasuwa take abako ba shagon. Gaskiya dai handa yake cike yanzu yanayin kasuwa dai to ba shi kuma sai alhamdulillahi. Ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau.
To amma ya wannan lamarin zai shafi harkokin zabe ganin cewa a shekarun baya an saba yanda ake ada-ada kuma wannan karan kuma ya canza.
Wannan karan dole samu bara samu dai guri abin da ake so da ake samu kamar a baya ba zai yi ba yanzu. Dai duk inda ake samun taron support ka hau ka zo gun da kai ka zo kai inda ana biyan kuɗi a zoto wanda ba kuɗi hannun mutane su zo su yi zai. Wani iya zuwa daga Lugbe, Kucigoro, Karmajiji da can su wani eda area dai anan suke yin gazukacin zaben su nan wurin Laburi. So ba su kuɗin da su ga mota su zo su. To gaskiya ne karan dole za a ga rashin guri'in jama'a sosai ba kaman fiye da aka yi na baya ba.
Harkokin siyasa a kasashe masu tasowa irin Najeriya wani abun dubawa ne musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali. Sai dai a cewar mai sharhi kan sha'anin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe, yanayin da ake ciki zai taimaka wajen rage siyasar siyan ƙuri'u.
Idan kika kalli su ƴan siyasa da suke ta hankoro wajen ganin sun samu kuɗi, wannan din kamar zai taimaka wajen a rage siyasar siyan ƙuri'a. Saboda babu kuɗin ma a hannun mutane da yawa balantana ka je ka ce ka tirsasa mutane don abin da zaka ba su ya ɗauke hankalinsu daga abin da ya cancanta wurin zaɓe. Waɗanda suka shirya yin siyasa ta kuɗi, to wannan kamar ya karya kadarinsu kenan. Duk wanda zai yi siyasa yanzu zai yi siyasa ne bisa cancanta. Dan takara ya cancanta amma sai a ce saboda ba shi da kuɗi, saboda haka ba za a zaɓe shi ba dan ga mai kuɗi. Yanzu kaga wannan ya kawo daidaito tsakanin mutane wajen zaɓen wanda ya cancanta. In zaka zaɓi mutum zaka zaɓe shi ne bisa cancanta, ba zaka zaɓe shi ne bisa kuɗi da zai baka ba. Saboda haka ina ganin wannan zai tasiri wajen rage mana yin siyasa ta kuɗi.
To dan tabbatar da zaman lafiya tare da kaucewa duk wani hatsaniya da ka iya faruwa a babban zaben, shugaban kungiyar One Nigeria Muhammad Salih Hassan yayi kira ga ƴan kasar da su fito kwansu da kwankwatan su wajen yin zabe ba tare da la'akari da halin kunci da ake ciki ba.
Abinda ni nake kiran ƴan Najeriya da su fito su yi zabe, kamata mu zauna mu ce wai saboda wannan hali da ake ciki ba za mu yi zabe ba. To in ka fada rijiya sai kai kwanciyanka a ciki ba za ka fito ba.
Ana sa ran al'ummar Najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni na gari da zai sanya wa kasar sassauci tare da ceto al'ummarsa daga dimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a halin shugabannin da suka gabata, musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya. Ga kuma uwa uba tarin basussukan da suka yi wa kasar katoto. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, to yau ma za a ji ta bakin wasu matasa waɗanda wannan ne karan farko da suke zabi, kamar yadda suka tattauna da wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir.
Sunana Suleiman Ibrahim Jibrin. Wannan shine karo na farko da zan yi zabe. Zan yi zabe ba don komai ba saboda mu samu ƴancin kanmu, saboda yanayin na rayuwa da wahalhalu da yawa na abubuwa da sai a hankali to zamu zabi cancanta. Shine abin da yasa nake so na yi wannan zabe.
Kenan zaben yana da muhimmanci a gare ka?
Yana da muhimmanci sosai saboda ni katin zabe na ma kulle shi nake saboda kada a samu matsala. Saboda ina so na je na dangwala abinda ra'ayi na kuma abinda nake so na alfahari da shi a koda yaushe.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad daga Kano. Wannan shine karan farko da yin zabe kuma wannan zaben na ganin yasa changing factor da yake determining rayuwarmu matasa.
Yawa, sunana Abdul Malik. Dalilin da yasa zan yi wannan zabe shine dan kare mutuncin kasata, saboda wancan karan a baya an yi zabe ni ban samu nayi ba. Bayan nan kuma ina son wannan karan in tsaya in jajirce in yi zabe, saboda in zabo abin da yake abu mai muhimmanci a cikin waɗanda suke ƴan takarkarinmu.
To wannan zaben yana da muhimmanci kenan a gare ka?
Yana da muhimmanci sosai ma ku wannan ai sai na tsaya idan kwana ake yi a gurin sai na kwana na tsaya na dangwala ƙuri'ata sannan ga bagurin gurin samu ƴancin kaina. Dan yanzu kamar bayi muke a Najeriya, kamar bayi muke a Najeriya, shugabanni ne suke juya mu sai abin da suka ga dama suke yi mana. Ba ma wani jin daɗin wannan mulkin kwata-kwata, ba ma jin daɗin shi kwata-kwata. Abinci yana zagarar ka, kana rasa abin da za ka yi a rayuwarka.
Assalamu alaikum salam. Gaskiya wannan shine karo na farko da zan yi zabe. To gaskiya dai kuma na jin alfarin cewa na samu dama zan bada gudunmawa wajen ci gaban kasata wajen zabar shugaba, kuma ina kyautata zato insha Allah wajen zabi wanda nake da yaqini ko nake kyautata masa zato, kuma ina fatan hakan ya samar da canji.
lasti da aka yi wancan zaben HB na bai kai na voter card ba, sai wannan karan yanzu na voter card. But kuma issue din shine na apply zan yi aikin zabe ne, so in dai zan yi aiki kinga kenan ba zan samu gaskiya na yi je na voting po wanda nake so ba.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen game da zaben Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, da producer-mu Solomon Abu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'albaci Garba ke cewa ci gaba da kasancewa da muryar Amurka don sanin halin da ake ciki game da babban zaben Najeriya. Wassalam.